Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a babbar rana 26 ga watan Mayu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Murtala da kanun labarai.
Shugabannin tsaron Amurka suna taka tsantsan wajen bambancewa tsakanin goyon baya da Washington ke baiwa Ukraine a yakin da take yi da Russia, da cewa Amurka a kashin kanta ba ta yaki da Russia. Wata babbar kungiyar bada agaji ta soki labirin kasar Girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin Lesbos. Manyan jami'an fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan majalisar dokokin Republican sun kusa cimma daidaito kan ƙara yawan iyakar rance na tsawon shekaru biyu.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji sharhin Dr. Ubo, wanda ya fara kwarmato a Najeriya ya yi a kan mulkin shugaba Muhammadu Buhari na tsawon shekaru 8, inda ya ce an samu tangarɗa wurin aiwatar da shirin kwarmaton.
In mutum zai ji aikata abu na rashin gaskiya, a fallasa shi, wanda ya fallasa a ɗan bashi kariya, kada a ji masa, kuma a ɗan bashi wani tukunci. To Allah haƙiƙa, kowane ɗan Najeriya zai ƙoƙari ya kwatanta gaskiya, ko ba don tsoron Allah ba, yana tsoron kada ma a hukunta shi.
Wasu mazauna birnin Lagos sun bayyana fatan sabon shugaban Najeriya zai gaggauta daukar matakan inganta tsaro.
Duk inda babu tsaro babu ci gaba. To idan dai tsaro zai tabbata a kasar nan, to insha Allah ci gaba zai zo. Sannan kuma da tsananin tsadar rayuwa da ake ciki, shi ma muna fatan idan Allah ya sa ya kama aiki, Allah ya kawo mu karshen wannan abu.
Kamar kowace safiyar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikara zai gabatar. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da safiyar yau. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugabannin tsaron Amurka suna taka tsantsan wajen bambancewa tsakanin goyon baya da Washington ke bawa, wato ke ci gaba da baiwa Ukraine a yakin da take yi da Russia, da kuma cewa Amurka a kashin kanta ba ta yaki da Russia. A yayin wani taron manema labarai da ya biyo bayan wani taron yanar gizo na kasashen da ke goyon bayan Ukraine a sha'anin soji, sakataren tsaro Lloyd Austin ya maida martani kan damuwar da aka bayyana kan cewa motocin yakin Amurka da aka bada rahoton cewa mayakan sa kai sun yi amfani da su domin kutsawa cikin Russia, Moscow na iya amfani da su a zaman hujja domin sanya Amurka a cikin yakin. Ba ma yaki da Russia, wannan yaki na Ukraine ne. Manufarmu shi ne tabbatar da cewa muna yin duk wani abin da za mu iya domin tabbatar da samun nasarar Ukraine, in ji Austin. Babban janar na soji Mark Milley, shugaban hafsoshin tsaro, ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka ta daɗe da faɗawa Ukraine cewa kada ta yi amfani da kayan yakin Amurka a cikin yankin ƙasar Russia. A jiya Alhamis, kotu ta yanke hukunci kan Stewart Rhodes, wanda ya kafa kungiyar sa kai ta kin jinin gwamnati, da kuma wani tsohon laftanar na zaman kaso tsawon shekaru 18 da kuma fiye da shekaru 15 a gidan yari, saboda hannu da suke da shi a farmakin da aka kaiwa ginin majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021. Ya zuwa yanzu dai waɗannan ne hukunce-hukunce mafi tsawo da ke da alaƙa da farmakin da magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump suka kai a ranar 6 ga watan Janairu. Masu gabatar da ƙara sun buƙaci hukuncin ɗaurin shekaru 25 ga Rhodes da kuma 21 ga Kelly Max, wanda shi ne shugaban reshen Florida na ƙungiyar ta sa kai. Hukunci mafi tsanani da aka yi a can baya dai shi ne na shekaru 14. A cikin watan Nuwamba ne aka sami Rhodes da Max da laifin haɗa baki kan ƙin jinin gwamnatin Amurka na jagorantar mummunan farmaki na zub da jini a yayin da majalisar dokoki take shirin tabbatar da nasarar zaben Joe Biden akan Trump. Wata babbar kungiyar bada agaji ta soki lamirin kasar Girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin Lesbos. Tana mai nana ta zarge-zargen ta sake rasu zuwa Turkiya, da kuma zargin cewa hukumomi na amfani da yunwa a zaman hujjar kore bakin haure. Kungiyar likitocin da ba su da sanke, da aka fi sani da Doctors Without Borders, ta faɗa wata sanarwa jiya Alhamis cewa yanayin masu neman mafaka a gabashin tsibirin tekun Aegean yana ci gaba da taɓarɓarewa. Athens ta yi tana ta musanta waɗannan zarge-zargen na cewa tana ta sakiyar baƙin haure ba bisa ƙa'ida ba. Kungiyar ta ce fargabar kura tana hana baƙin haure da dama da suka iso damar samun ayyukanta na kiwon lafiya, yayin da wasu kuma cikin asiri ake ta sakiyar su daga ƙasar.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, shahararren wanda ya fara kwarmato a Najeriya, Dr. George Ubo, ya ce shirin kurmatu da kuma asusun bai daya na tarayya na daga cikin shirye-shirye mafiya inganci na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da aka samu matukar tangarda wurin aiwatar da su. Ubo wanda yake sharhi akan mulkin shugaba Buhari na tsawon shekaru 8 ya ce da dai an bi shirye-shiryen daidai, Najeriya ba ta bukatar cin jibgin bashi. Ga dai rahoton Nasiru Adamalahi kai akan wannan batun.
Because of the style, the way the villa functioned, the president was shielded away from so many things. I know how many times I had written. We did a show on you on Voice of America.
Dan yanda fadar shugaban kasa take aiki, an kange shugaban daga abubuwa da dama. Na san sau nawa na rubuta irin waɗannan bayanai, har ma da zantawa da muka yi da muryar Amurka. Amma ƴan hana ruwa gudu sun hana cin magaci. In ji Ubo kan binciken harajin da ya kai ga gano biliyoyin dala da ya ce wasu kamfanonin sadarwa da na fetur suka ki zubawa aljihun gwamnatin.
I was fought. Detained for this in
Baku. Ubo wanda kwamitocin kuɗi na majalisar dokoki suka sha gayyatarsa don ba da bahasi ya ce a hanyar kormato har garkame shi aka yi a gidan yari na tsawon kwana 101. Injiniya magaji Muhammad Yaya da kan yi tafinta ga Ubo ya yi ƙarin bayani.
Whistleblower policy ba Najeriya kaɗai ba, Amerika samun nasarorin da suka yi akan wannan saboda suna biyan hakkin mutane waɗanda suka musu kormaton bayani. Ba ya tsaya kan maganan crude oil kaɗai ba, har ma batun maganan masu garkuwa da mutane masu cin zarafin jama'a. In mutum zai je aikata abu na rashin gaskiya, a fallasa shi. Wanda ya fallasa a ɗan bashi kariya, kada a jimasa, kuma a ɗan bashi wani tukunci, to Allah haƙiƙa kowane ɗan Najeriya zai ƙoƙari ya kwatanta gaskiya, ko ba don tsoron Allah ba, yana tsoron kada ma a hukunta shi.
Wasu da yawa daga cikin waɗanda suka yi irin wannan abun ba su kwashe nikar da waka ba.
Ba sai ka je nisa ba, wannan Dr. Jotsuba da kake gani ya tafi prison na Suleja, ya tafi prison na Kuje, ya kwana ɗaya har kwana 101 a nan saboda yana ƙoƙari Najeriya ta tsaya kan ƙafafuwanta, amma ga abin da suka sakanya masa da shi.
Yanzu a tuna lokacin da gwamnatin Buhari ta kirkiro shirin kwarmato a wadinta na farko, mutane da yawa sun sadaukar da kansu ga aikin, amma bayanai na nuna yawanci sun ƙare ne tun suna kuka da hawaye har suka zurawa sarautar Allah ido. A lokacin mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce kusan dandalin tara bayanan kwarmato baya samun sakat.
Wanda yake idan har labarin da ka kawo ya tabbata gaskiya ne, gwamnati kuma ta kwato kuɗi daga hanyar da aka karkatar da su, za a ba da tukuici na kashi 1 zuwa kashi 5 irin tururuwar da jama'a suka ringa yi na kai ƙara ko kuma tsegumin cewa wane ya taɓa kayan jama'a, wane ya sata. Wato ita kanta shirin da aka yi sansanin yanar gizon, wato da adireshin da aka bada yanzu ta kife saboda irin tururuwa da aka yi mata, amma an farfado da ita, ana kokarin ma kara mata karfi domin yanzu an fahimci cewa ƴan Najeriya da gaskiya, kuma gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari murna take, tana alfahari da wannan irin kyakkyawar karba da aka yi wannan sabuwar manufa.
Har dai Allah ya sa aka rantsar da Tinubu a ranar Litinin mai zuwa, za a ga kamun ludayinsa kan kwarmato ko ma yaki da farayin biro. Nasiru Adamalahi kai muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Toma da Allah a gaida Nasiru Adamalahi kaya. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Manyan jami'an farar shugaban Amurka ta White House da 'yan majalisar dokokin jam'iyyar Republican sun kusa cimma daidaito da yammacin jiya Alhamis kan ƙara yawan iyakar bashi na tsawon shekaru 2, a yayin da kuma za a takaita kashe kuɗaɗen gwamnati a dukkan ɓangarori idan ka ɗebe na soji da na tsofaffin sojoji, kamar yadda rahotanni suka bayyana. Idan aka sami cimma yarjejeniyar aka kuma zartar da ita, za ta ƙara adadin kuɗaɗen da gwamnati za ta ranto na tsawon shekaru 2 da zai zarta lokacin zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2024. Yarjejeniyar za ta baiwa 'yan Democrats damar cewa sun ceto akasarin ayyuka na cikin gida daga barazanar zaftare musu kuɗaɗe, yayin da su kuma 'yan Republican za su sami bakin faɗar cewa sun rage yawan kashe kuɗaɗen gwamnati, a cewar jaridar New York Times wacce ita ce ta farko da ta ba da wannan rahoto. Tun da farko a jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya ce tattaunawa da 'yan majalisar dokokin Republican domin ƙara yawan kuɗaɗen da gwamnati za ta ranto tana gudana kamar yadda ya kamata, inda ya baiwa Amurkawa tabbacin cewa ƙasar ba za ta gaza ba wajen sauke nauyin da ya rataya a kanta. A ƙarshe, duk da yake ƙasar China ce babbar abokiyar hulɗar kasuwancin Koriya ta Kudu, to amma yadda Seoul ke ƙara ƙarfafa ƙawance da Amurka da sauran manyan ƙasashe mafi ƙarfin demokradiyya yana nuna sha'awarta na ƙalubalantar matsin lambar tattalin arziki na China a cewar masana. Ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Park Jin ya faɗa a ranar Laraba cewa bayan ƙoƙarin diflomasiyya na tsawon wata ɗaya da ya haɗa da taruka da Amurka da shugabannin ƙasashen ƙungiyar G7 rage yawan dogaro da China da kuma faɗaɗa ƙawancin kasuwancinmu zai taimakawa tattalin arzikinmu. Shugaba Yoon Suk Yeol ya gudanar da taron ministoci a ranar Litinin bayan kammala taron na G7 a Hiroshima ta ƙasar Japan, inda ya ce ya sami damar shimfiɗa haɗin gwiwa da ƙasashen G7 ciki har da Canada da Australia da Jamus a ɓangaren samar da kayayyaki ta hajjin albarkatun ƙasa. Japan ce ta gayyaci Koriya ta Kudu a taron da aka gudanar a ranar 19 zuwa 21 ga watan nan na Mayu a matsayin wadda ba 'yar ƙungiyar ta G7 ba da ta ƙumshi ƙasashen Amurka da Burtaniya da Canada da Faransa da Jamus da Italiya da kuma Japan.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wannan rahoton wakilinmu a Lagos, Babangida Jibrin ya haɗa mana a kan fatan 'yan Najeriya ga sabon shugaban ƙasa wanda zai ɗauran kama aiki a ranar Litinin 29 ga wannan watan Mayu. Ga dai rahoton.
A kasarin 'yan Najeriya musamman mazauna birnin Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya dai sun bayyana fatan sabon shugaban zai hanzarta ɗaukar mataki na inganta tsaro da kuma samar da ƙarfin wutar lantarki domin farfaɗo da kamfanoni, lamarin da kuma zai taimaka wajen samar da ayyukan yi musamman a tsakanin matasan ƙasar. Ga dai shawarwarin wasu 'yan Najeriya ga sabon shugaba Ahmed Bola Tinubu.
To, assalamu alaikum, sunana Muhammad Nasir daga Lagos. Ra'ayina akan mika mulki a wajen Tinubu shine muna masa fatan alkhairi, Allah kuma ya karfafa zuciyarsa da alkhairi ya mana adalci, saboda mu yanzu mun daina tunanin wai dan soyayya zaka mana aiki, kawai sai dai mi addu'a Allah ya taimake mu saboda mun ga abin da ya faru da gwamnatin da za ta wuce yanzu. Dan haka shi wannan zamu rika addu'a kuma muna fatan Ubangiji Allah sa ya yi mulkin sa da adalci kamar yadda muka zata a yanzu.
A da farko dai sunana Hussein Salus, wato wannan mutumi da ke so ya karbi gwamnati zuwa ga hannun shi yanzu wanda aka zaba, to muna mushi fatan alheri kuma muna fatan Allah ya taya shi riko, Allah kuma ya taimake shi, saboda kadi ga Allah gwamnatin kasar nan, rikon kasar nan ba ka da wani kuri ko wani abu ko wani kai ka isa, indai ka hau kawai sai fatan Allah ya dafa maka, amma ba ka da abin da zaka yi sai dai taimakon Allah.
To, batun tsaro na daya daga cikin abin da za a ce ya gagari gwamnatocin baya, me kuke fata gare shi musamman yankin arewa?
A gaskiya wannan shine babban dalilin abin da muka fi so, saboda duk inda babu tsaro babu ci gaba. To, idan dai tsaro zai tabbata a kasar nan, to insha Allah ci gaba zai zo. Sannan kuma da tsananin tsadar rayuwa da ake ciki, shi ma muna fatan idan Allah ya sa ya kama aiki, Allah ya kawo mu ƙarshen wannan abu.
Sunana Alhaji Ahmed Bana, yarimin bare-baren Lagos. Na farko, kamar yadda na mika godiya ga Allah, ita wannan sabon gwamnati muna mata kyakkyawan zato, ba don komi ba, saboda menene muna son wannan ƙasa namu Najeriya, Allah ya shiga lamarin ya tausaya mana, mu ga komi ya tafi yadda ya kamata, saboda menene mutane ga baki da na ƙasan da musulmai da krista da wanda bai da addini an ta addu'a, Allah ya mana zaɓi, kuma mu muna gani kamar zaɓin Allah ne wannan, tunda kowa ya zaɓa iya zaɓin shi, amma Allah ga abin da ya zaɓa mana.
Ko da yake akasarin 'yan Najeriya sun bayyana takaicin yadda tsadar rayuwa ta yi tsanani a zamanin gwamnati mai barin gado na Muhammadu Buhari, fatan 'yan Najeriya yanzu ga sabon shugaban ƙasa Alhaji Ahmed Bola Tinubu shine tabbatar ya zaɓo mashawarta na kwarai da za su tallafa masa gudanar da mulki bilhaki da gaskiya da suka hada da yaƙi da cin hanci da rashawa da bangasa tattalin arziki, ilimi, tsaro, harkar noma da samar da wutar lantarki da kuma aikin yi ga matasa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 30-31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraren shirye-shiryen. Yanzu ku ga Isa Lawal Ikara da shirin mu na gaba.
Manuniya.
dangarar karewar mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa wasu ƴan ƙasa sun fara ta'alliƙin tattauna batutuwan da suke ganin sun riga sun fito sarari.
Duk abin da kake a duniya ko hodar Iblis kake fuddawa baka fi wanda yake samun allocation din dala a Central Bank riba ba.
Bai tsamanin Buhari yana tsafi ba saboda addu'a ma bata dame shi sosai ba. To shi mulki idan za a yi shi a Afirka sai an yi shi a Afirkanci.
Shi kuwa shehun malamin jami'a ko masanin shari'a Farfesa Nasir Aliyu gaya wa duniya yake cewa duk da takun tattake guri da ake gani a gaban kotunan tsaron karakin zabuka fa yanzu doka ta sa wajibi a karkare shari'un cikin hanzari.
Tsarin mulki ya kawo kwana 180 kotu shari'a daga ran da aka kai filin ta dole a gama ta kwana 180 so gaba ɗin ciro da farko karshen ta za a gama cikin wata goma.
Game da bijirin bikin bugun juna akan shugabancin majalisun tarayya kuwa abinda aka saka a wuta ne ya fara kauri.
Magana an zabu wani an nadawa wani an nadawa wani kafin ma a rantsar da majalisar muna ganin ya saba kaidojin demokradiya wanda mu ba zamu lamunta ba.
A baka san abinda ya faru lokacin tambuwal ba baka san an nada ita Patricia wata uku bata nike ba duk akan idan waɗannan mutanen akai
waɗannan fa so mun taumaka ta cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanninmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku duk safiyar Juma'a da wuri. Shiri na 119 cikin jerin shirin manuniyan da kullum bukatar shi shine cikawa masu sauraro buri. Me yiwa gaza ganin cika burin kuma yasa wasu ƴan Najeriya suka fara fashin baki game da gwamnatin shugaban ƙasa Buhari. Sanata Ibrahim Hassan Hadeja ya ce idan za a tsage tsantsar sabar gaskiya to gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi wa tattalin arzikin ƙasar nan mummunan dauri.
Sabuwar gwamnati gaskiya tana da aiki a gabanta ba kuma karamin aiki ba. Bashinmu ya kai naira trillion 780 ko yanzu. Ta maki yin lissafi ki gani akwai yanzu an kiyasce cewa muna kashe naira trillion 14 a shekara akan tallafi tunda yanzu kaga trillion wajen baka kullun karuwa yake dala na tashi shi ma na tashi kuma ana magana cewa da refinery din Dangote za ta zo shikenan mun huta tana tambaya anan shi Dangote din nan in ya fara tace mana yana saidawa zuwa za a ce masa to bawan Allah tunda kai dan Najeriya ne sai ka rage kudin man ka ya dawo naira 170 ka dauki asara naira 400 kawai san kana san kasar nan kin ga ba zai yi ba in ka dauki sata da ake yi ta danyen mai ana tunanin akalla kasar zai kai wajen trillion 9 a shekara. Babban inda gwamnati take asarar kuɗi wurin wannan canjin kuɗi abinda ake cewa dual exchange rate kowa ya san dala naira 750 ce a kasuwa amma a Central Bank din kana da uwa a gindin murhu ko kai shafe da mene za a je a baka dala a naira 370 ribar da zaka samu duk abinda kake a duniya ko hodar Iblis kake fuddawa baka fi wanda yake samun allocation din dala a Central Bank riba ba. Akalla kasa daga shekarar 2017 zuwa yanzu mun yi asarar dala biliyan 110 magana da ake a naira ya kusan naira trillion 130 in ka tattara wannan abubuwan babu bukatar Najeriya ta ciyo bashi
sai dai shi Manjo Muhammad Lawal El Yaqub mai ritaya gaya wa duniya yake cewa ya riga ya gano makwantar kuskuren shugaban kasa Buhari da yace ta fara ne daga yadda ya saki wasu abubuwa masu matukar tasiri.
Mai girma shugaban kasa yayi kokarin mulkar kasar nan da ainihin tsintsar boko da constitution da kokarin manta adalci wanda mu a Afirka ba a mulkin mu a haka
sai da me
abinda ake mulka Afirka da shi shine za a mulke ta da addu'a akwai addu'a ta addini akwai addu'a ta tsafi sannan wani lokaci shi kansa constitution din ana dan karya shi saboda idan ga abinda al'umma suke so kuma ya sha bamban da constitution ai anan taka ai wasu gwamnati sun yi ai wasu shugabannin kasa suna taka constitution din to shi mulki idan za a yi shi a Afirka sai an yi shi a Afirkanci bai tsamanin Buhari yana tsafi ba saboda addu'a ma bata dame shi sosai ba. Obasanjo 2003 ina gaya maka na shiga jirgi da mutanen Maiduguri su 150 dukkan su Obasanjo ne ya biya musu kaga shi ba musulmi bane to amma shi mai girma shugaban kasa wannan shi bai dauko wannan hanya ba kuma duk wanda yake kusa da kai kamar wa'annan kabal din da kaje ana nufi mai addu'a yana yi ta gaskiya mai addu'a da tsafi yana hadawa, mai kuma tsafi yana yi duka akan wa ake duka akan shugaban kasa.
Game da maganar jinkirin jan kaba da tsilla-tsilla da ake samu akan shar'un zabe kuwa, Farfesa Nasir Aliyu na Jami'ar Bayerno yace ai an riga an samu sabon sauyi saboda dokoki sun warware komai, saboda haka yanzu babu wani sauran dari-dari.
Kasan shari'a dake ake bi, duk inda alkali ga yake tsinka washi da kyau bai sai ce na kure ba haka, sai an bi matakan nan duka, sai dan kai ka zo ka ce na jike da kanka.
Dan haka akwai hasashen cewa watakila gudanar da shari'un zaben nan na wannan karan zai dau lokaci sakamakon karin jam'iyyin da suka shiga zabe ba.
Eh, zai dan ya dauka, amma kasan cin da yake yanzu akwai doka na tsarin mulki ya kawo kwana 180 ko tsara daga ran da aka kai filinta.
Eh,
aka shiga da dole a gama ta dai kwana 180.
Ne wata nawa kenan?
Wata 6 kenan ko? Sannan appeal kuma dole a yi shi a gama shi cikin kwana 60. Kuma kasan banda zaman gwamna ba zaben da ke Supreme Court. So dukkan su suna kariya ne a kotu koli. Kaga can wata 2 wata 2 wata 4 kenan ko? Kaga ba dai wata 10 kenan. So gaba ɗayan ciro da farko har ƙarshen ta za ga wata cikin wata 10. Domin ko Supreme Court ita kanta dole ta gama cikin kwana 60.
Tun bayan ayyana sunan wasu wadanda ake so su jagoranci mu sun tare Nigeria, wasu al'umma suke tattauna batutuwan da suke ganin abubuwan fa sun fara kamari. Jagoran hadakar wasu kungiyoyin arewacin Nigeria, Comrade Nasir Abdulkadir Dan Battama, ya ce daddage wanda APC ta yi akan damka wasu shugabancin mulkin kasar nan fa yana da matukar hadari.
Wanda ya zo da jama'ar sa ya yi takara ya ci zabe, ya zo a ce wani daga gefe zai zo ya ce masa ai wani za ku ba kujera kaza, wani za ku ba kujera kaza. Wannan ba demokradiya bane, wannan mutane ne mahankaltan mutane waɗanda suka san wanda ya dace. So abin da muke so shine a ba su dama daga majalisar dattawa, majalisar wakilai, a ba su dama su zabi wanda suke so su shugabance su. Magana an zabi wani an nada wani an nada wani kafin ma a rantsar da majalisar, muna ganin ya saba kaidojin demokradiya, kuma ya kama da wani kutse da ake nema a yi wa tsarin demokradiyyar Najeriya wanda mu ba zamu lamunta ba. To saboda haka muka zo a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban majalisar tarayya Senator Bukola Saraki da wasu manyan ƴan ƙasa irin su da Tarakin Baba Ahmed da irin su Dr. Usman Bugaje da sauran manyan masu fada aji, muka zo na muka ce ya kamata mu yi tsokaci mu tambayi kan wannan al'amari, saboda kar a zo a yi wa Arewa sake da ba ruwa. Waɗannan kudure-kudure da muka bayar za mu rubuta su a rubuce mu kira jam'iyya ko mu kai wa shi shugaban ƙasa mai jiran gado, saboda su ne za su dage su gyara. In ta yi kyau shi muka sani, in ta kwabe shi muka sani.
Kin ma dai aka ji Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumelan jihar Kanawa na jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari na share shi gifar shimfuda shimfudar share shirin shigar da shugabannin majalisar da yace ai tana da irin nata tsari.
Ki duba cikin wannan koren littafin na dokar gidan nan abu biyu ya recognizing ya yadda da shi. Akwai jam'iyya mai rinjaye, akwai sauran jam'iyyu na adawa, shi yasa shugabancin su tun 2007 muka yi gyara ya dawo karkashin minority leader, dukkaninsu a karkashin shugabanci ɗaya suke. Saboda haka wannan a dunkulan su suke da rinjaye.
Me ye matakin da za ku ɗauka yanzu a matsayin ku na adawa?
Ba bane ko tashin hankali ko cin mutunci, kawai ranar zaben shugabannin majalisa za a shiga zaurorin nan, za a je a yi zaɓe a zaɓi wanda ake so. A baka san abin da ya faru lokacin tambuwal ba? Baka san an naɗa Ete Patricia Ete Bila da PDP sun nada ta dinda ita ba suna suka sa ba, wata uku bata mike ba? Baka san sanar president da yawa da bangaren zatarwa suka nada majalisa bata yadda ba? Duk akan idan waɗannan mutanen akai, bai kamata yanzu wanda ake ce ma cabals su sake dawo da demokradiya baya.
To kana nufin kenan ko ƴan adawa kun yanke hukuncin wa za ku zaba?
Ba dan adawa ba, har wanda ba adawa da yake yi ba ya san gaskiya.
Ka ce za ku bi zo ne?
Warai da gaske. Amma ya kamata ki sani kowace da majalisa da bangaren zartarwa da bangaren shari'a zaman kansu suke yi. Idan bangaren zartarwa suka yi zonin din su, ba ruwanmu da bangaren majalisa daban wannan yake.
Iyaka batutuwan da zamu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fiko cewa kwanakin da aka kebe musu fasuna kara karewa ne, kuma gashi babu maganar kari. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki uku ne katal su yi sallamar sakin kudirin da su ne fa suke ta faman alfahari. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan zo muku cikin wannan shiri. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
to madalla gaida Isa Laude Kara da wannan wato shiri da ya gabatar mana. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Can hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mu shinku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne.
Shirin ilimi garkon dan adam shiri ne dake nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a kasashen Najeriya da Niger da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran kasashen duniya. Sai ku kasance da murya Amurka a ranakun Litinin a shirinmu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon dan adam wanda ni Baban Yusufin kan shirya da kuma gabatar. VOA duniya a tafin hannunku.
Can hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mu shinku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
To madalla a shirinmu na rana na kowace ranar Litinin za a rika samun wannan shiri na ilimi garkuwar dan adam. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar juma'a babbar rana.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد سننا فان بن صالح ني دركتنا يا لباري ده هولا ده جماعه نا كونجير فتان الاسلام تا نيجيريا نا قسا نصيحتا ا wannan rana ta juma'a mai girma ita ce yadda Nigeria halin da ta fuskanta a halin yanzu ana shirye-shirye na mika mulki kuma abubuwa da yawa na faruwa a ƙasa waɗanda za su iya yamutsa ƙasar ko kawo tashin hankali. Saboda haka nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa, kar su kawo ɓarna, kar su kawo tashin hankali. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. A maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a. Mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah. Wannan shine abinda zai zama mana mafita a wannan ƙasa tamu. Dukkan wani mai neman fitina, dukkan wani mai neman tada rigima, dukkan wani mai neman ayyaki a ƙasa bai fi ƙarfin Allah ba. Saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayin Allah. Da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a. Wassalamu alaikum.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
To a takaice shugabannin tsaron Amurka suna taka tsantsan wajen bambancewa tsakanin goyon bayan da Washington ke ci gaba da baiwa Ukraine a yaƙin da take yi da Russia da kuma cewa Amurka ƙashin kanta ba ta yaƙi da Russia. A wani taron manema labarai da ya biyo bayan wani taron yanar gizo na ƙasashen da ke goyon bayan Ukraine a sha'anin soji, sakataren tsaro Lloyd Austin ya maida martani kan damuwar da aka bayyana kan cewa motocin yaƙin Amurka da aka bada rahoton cewa mayakan sa kai sun yi amfani da su domin kutsawa cikin Russia. Moscow na iya amfani da su a matsayin hujja domin sanya Amurka a cikin yakin. A jiya Alhamis, kotu ta yanke hukunci kan Stewart Rhodes wanda ya kafa kungiyar sa kai ta kin jinin gwamnati da kuma wani tsohon laftanan na zaman kaso tsawon shekaru 18 da kuma fiye da shekaru 15 a gidan yari saboda hannu da suke da shi a farmakin da aka kaiwa gidan majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021. Wata babbar kungiyar bada agaji ta soki lamirin kasar Girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin Lesbos. Tana mai nana ta zarge-zargen ta sake rasu zuwa Turkiya da kuma zargin cewa hukumomi na amfani da yunwa a zaman hujjar kore bakin haure.
To ba su raro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima kaɗan da hantsi idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Robert. Baba Yakubu Makeri ne, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.